Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da Radio Amfani Sarauniya da Fara'a da FM Noman da Dalol FM. A kasar Ghana ana iya kama mu Alpha Radio da ke Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa 'yan Najeriya sun fara bayyana ra'ayinsu bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan wata doka da za ta taimaka wa ƙasar wajen yaƙi da cin hanci da rashawa a ciki da wajen ƙasar. Muna tafa da ƙarin bayani. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba na tafa da shirin jawabai daga dattawa. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya daga bakin Mahmud.
To, ta da jijiyar wuya da ake yi tsakanin Amurka da Iran na ci gaba da karuwa yayin da Iran din ta yi gargaɗi daga kausar murya cewa za ta mai da martani ga duk wani mataki da aka ɗauka a kanta wanda bai mata ba, a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin kakaba ƙarin takunkumi a kan ƙasar. Yayin wata ganawa da ya yi da manema labarai a fadar White House, Trump ya ce za mu ƙara takunkumi a kan Iran a wani mataki na hana ƙasar mallakar makamashin nukiliya. Ya kuma ƙara da cewa ɗaukan matakin soji a kan ƙasar abu ne mai yiwuwa. Yana mai cewa idan shugabannin Iran suka yi watsi da shirinsu na nukiliya, tattalin arzikinsu zai bunƙasa, zan kuma zama babban abokinsu. Gabanin kalaman na Trump, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Abbas Musavi ya ce Iran ba za ta bari a keta haƙƙin kan iyakokinta ba. Batun tada jijiyar wuyan da ake samu tsakanin Amurka da Iran batu ne da ke ci gaba da ciwa shugabannin yankin nahiyar Turai tuwa kwarya, in ji shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel.
Beratern am Rande natürlich sind wir besorgt über die Situation.
Cikin harshen Jamusanci kenan Merkel take cewa lallai muna cike da damuwa kan abin da ke faruwa, muna kuma fatan za a yi amfani da hanyar diplomasiya wajen kawo ƙarshen wannan takaddama. A yau Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga bakin hauren da ake shirin mayar da su ƙasashensu da su koma ƙasashen nasu na asali. Makaddashin daraktan hukumar shige da fice na ƙasar Mark Morgan ya faɗa manema labarai gabanin hakan cewa hukumar su za ta tattara tare da mayar da iyalan da aka aikawa da umarnin kotun da su fice da ƙasar zuwa ƙasashensu. Jaridar Washington Post ce ta fara ruwaito wannan labari, inda ta ce shirin kan bakin hauren zai mai da hankali ne kan iyalai da aka yi kiyasin za su kai 2,000 a manyan biranen ƙasar da bakin haure ke yawan zama a cikinsu, waɗanda suka hada da Houston, Chicago, Miami da kuma Los Angeles. Jaridar ta Washington Post ta ce ta samu waɗannan bayanai ne daga wasu jami'an gwamnatin Amurka uku waɗanda suka nemi a sa kai sunayensu. Ita ma jaridar Miami Herald ta ruwaito cewa sauran biranen da za a fi mai da hankali a kansu wajen kama bakin hauren sun hada da Atlanta, Baltimore, Denver, New Orleans, New York da kuma San Francisco. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya ce zai karbi shawarwarin da shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta bayar da matukar muhimmanci. Bayan wata ganawa da suka yi da Bachelet da yammacin jiya Juma'a, Maduro ya ce na faɗa mata cewa kowace ƙasa na da matakan da take bi na tafiyar da al'amuranta, amma dai na faɗa mata cewa ba zan bata kunya ba a matsayina na shugaban ƙasa, zan ɗauki shawarwarin da ta bani da matukar muhimmanci. A jiya Juma'a, shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adaman ta kammala ziyarar kwanaki uku da ta kai ƙasar, inda har ta gana da shugaba Nicolas Maduro da shugaban yan adawa Juan Guaido. A wani taron manema labarai da ta yi a Caracas, babban birnin ƙasar na Venezuela, Bachelet ta yi kira da a saki dukkanin waɗanda ake tsare da su da kuma waɗanda aka hana su 'yancinsu na walwala. Ita dai shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adaman tana ta fuskantar matsin lamba daga ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ta sa baki a madadin mutum 700 da aka kama saboda dalilai na siyasa, zargin da shugaban na wato Venezuela Maduro yake musantawa. Shugabar wacce har ila yau ta gana da shugabannin masu fafutuka da waɗanda aka tauye haƙƙoƙinsu, ta ce al'ummar ƙasar ta Venezuela sun shiga wani matsanancin hali. Wani sabon rahoto ya nuna cewa kusan rabin jama'ar da ke kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya na iya fuskantar matsalancin karancin abinci. Wannan sabuwar kididdiga wacce wata gamayyar kungiyoyi masu zaman kansu suka fitar tare da haɗin gwiwar Majalisar Ɗinkin Duniya ta gano cewa sama da mutum miliyan 100 wato miliyan 1.8 na kasar ta Tsakiyar Afirka na buƙatar taimakon gaggawa ta abinci. Hava Vassal shine shugaban hukumar samar da abinci ta duniya. Wato ya ce kusan mutum miliyan 1.3 na fuskantar matsalancin karancin abinci. Zasu fuskanci matsalar karancin abincin ne inda mutum 275,000 zasu buƙaci taimakon gaggawa. Ita dai kasar ta Jamhuriyar Tsakiyar Afirka ta tsunduma ne cikin yakin basasa tun a watan Disamba shekarar 2013.
Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. A Najeriya, bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya rattafa hannu jiya Juma'a akan wata doka da za ta taimaka wa kasar wajen yaki da cin hanci da rashawa a cikin gida da kuma kasashen waje, 'yan kasar sun fara bayyana ra'ayinsu game da dokar. Ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja.
Wannan doka da ta ja hankalin masu ruwa da tsaki ita ce dokar haɗin gwiwa wurin yakar masu laifi, wato Mutual Assistance in Criminal Matters Act ta shekara 2019, wace shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan ta jiya Juma'a. Wannan dokar za ta yi aiki ne kan masu aikata laifuka da suka jibanci rashawa a Najeriya da kuma kasashen ƙetare, inda kasashen duniya za su taimaka wajen kama masu laifin da gano inda suka ɓoye, tare da binciko kayayyaki ko takardu da za su taimaka wurin gano masu laifin. Mai nasara Ibrahim Umar lauya ne kuma mai fashin baki akan kundin tsarin mulkin Najeriya.
To wannan shine kudiri na musaya waɗanda suke ana zargin sun tafka laifi ga ƙasa suka gudu, wala Allah suka gudu da kansu ko kuma suka gudu suka boye dukiyoyin a can ko suka je suka sai da suka sayi kadarori a waɗancan ƙasashe. To duka yarjejeniya ce wadda take za ta taimaka a kokarin bankado mana waɗannan irin mutane ko kuma a yi musu hukunci can sakamakon abun da zamu amfana da shi na dukiyoyinmu waɗanda aka yi gaba da su. In aka dawo da su a ƙasa za mu samu ƙarfin arziki sosai, za mu samu kuɗi na tafiyar da gwamnati, za a yi maganin zuwa bashi da muke ticewa daga ƙasashen duniya. To saboda haka Najeriya ta yi tunani na biyu, maimakon an so kuɗin nan a je da tsare-tsaren ayyuka da za mu so a zo a yi mana a Najeriya. Alal misali idan aka ce su zo da kuɗin nan su amfani da shi, kowace headquarter jiha ta Najeriya a hada ta da tarago na titin jirgin ƙasa. Misali idan aka ce kuma a zo a yashe kogin Niger da na Benue, a yi tashoshin jiragen ruwa, a yi kamfanoni kuma manya-manya, a bunƙasa harkar noma, a kawo mana makaman yaƙi da zamu yaƙi ta'addanci. To idan aka yi amfani da yarjejeniya muka samu irin waɗannan abubuwa da ƙara ƙarfin wutar lantarki da abubuwa da dama da za a iya zuwa a yi da bada maganin a asibitocinmu, to idan aka iya amfani da wannan zai fi mu waɗancan ƙasashen sauƙin su haɗa kai da mu su bamu, da a ce su tattara duka kuɗinsu su tsiyace don su maido mana da kuɗinmu da aka sata aka kai ƙasashensu.
A lokacin da yake nashi nazari ƙwararre a fannin zamantakewa kuma malami a Jami'ar Abuja, Dr. Abubakar Umar Kari ya yi nuni ne da cewa cin hanci da rashawa na daga cikin ƙalubale da ke hana Najeriya ci gaba kamar yadda ya kamata. Saboda haka yake cewa
musamman idan aka yi la'akari da cewa kididdiga ya nuna an saci kudaden Najeriya kusa da dala biliyan 50 a kai kasashe, musamman ma kasashen Turai da Amurka da na Larabawa irin su Dubai din nan da kuma waɗansu tsibirai inda akwai manyan bankuna a can. To ko da rubu'in wannan kuɗin kawai aka samu aka kwato, wato kenan muna maganan dala biliyan 10 kenan zuwa 15, to wannan ba karamin taimaka za ta yi tattalin arzikin Najeriya ba.
Ita kuwa shugabar kungiyar gyaran tarbiyya da duka matsaloli da ake fama da shi a al'umma, Halima Baba Ahmad, ta ce wannan doka dai abu ne da aka dade ana jira a wannan ƙasa.
A babban hanya aka ɗauko abinda muke bukata, muke roƙon Allah kullum Allah ya nuna mana kenan. A kullum matsalan ƙasar nan shine manya su ne ƴan gata, talakawa da suke kasawa su tsare saboda da ƙuri'ansu dan su samu canji ko kuma samu wani adalci a wajen shugabanni, kullum mu ne ake cutar da mu, wanda gaskiya haka bai dace ba. Mu fara ganin cewa waɗanda suke da laifin nan ko mun gatan mutum in aka yi bincike aka same shi da laifi a gayyace shi kuma ya zo ya amsa tambayoyin da da'a masa, da kuma muna kyautata zo bayan wannan abubuwan duk yanda doka ta kama akan mutum za a yanke masa hukunci ko mun gatan sa. Saboda babban matsalar mu a ƙasar nan shine a samu mutum da laifi kuma sannan sai ya kasance shi dan gata ne ko kuma shi wane ne, abin ba zai yi tasiri ba. Sai ka samu wanda ya satan akuya ko aka sayi ko satan kazama ko agwagwa ko ai sai handset na 2000 ko na 3000 in na sata ne sai aka shi gidan yare shekara guda saboda handset dan baya da kudin dan abin da alkali yanke masa hukunci kenan.
Abin jira a gani shine tasirin da wannan doka za ta yi wajen samun nasarar yaki da cin hanci da rashawa a kasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga shirinmu na gaba, jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya natsa sabon babban daraktan kamfanin fetur NNPC Mele Kolo Kyari don amsar kujeran daga mai kantibaru da zai yi ritaya sakamakon cika shekaru 60 a duniya.
In dai muka gama haƙar wannan rijiyar za mu gaya mai gida irin gun da muke.
Nan Baru ne ke bada tabbacin kamfanin zai ci gaba da aiki rijiyar mai ta Kolmani a Bauchi.
Elected members of Bauchi State House of Assembly.
Jawabin kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi Abubakar Suleiman da bayan nan waɗanda ba su amince da hakan ba da ke nufin naɗa wani sabon kakakin suka barkonon tsohuwa. Gidado Ibrahim na kamfen din Buhari ya ce sun kai karar Atiku Abubakar kotu da zargin yayi wa shugaba Buhari kage na sayen hannun jarin kamfani Etis Alert da bankin Keystone.
Mun buƙaci kotu ta daure shi wazirin Adama idan yayi wa shugaban ƙasa kazafi.
Ofishin shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan ya fasa nada mai bada shawara kan labaru Festus Adedayo da yan yanar gizo ke zargin ai mami adawa da shugaba Buhari ne. Nasiru da Mali kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban kungiyar Hausawa da Fulani Kirista Janar Isiyaku Ahmad Dikko Murabus da sakatare janar na Jama'atu Nasir Islam Sheikh Khalid Abubakar Aliyu ga Janar Dikko Murabus.
Jama'a assalamu alaikum. Ɗan uwana ɗan arewa, ina magana a matsayina na general mai ritaya da tijo. Aiki dai na aiki na kai har na yi ritaya. Ni ko ba ɗan siyasa ba ne, kuma ba zan yi siyasa ba. Sai dai ina duba in ga muna da matsaloli da yawa, abubuwan da za mu iya kuma gyarawa da yawa. Kai ba wai ina aiki a wani wuri ba, ba ina aikin gwamnati ba, ba siyasa nake ba. Amma a matsayina na Hausa Fulani, akwai abubuwa da nake gani da suke damunmu a arewa. Na fari shi ne talauci, na biyu jahilci. Ni kuma a gani na in za mu yi yadda za mu yi mu kau da jahilci da talauci, to za mu samu ci gaba. To waɗannan abubuwa kuwa muna da waɗanda Allah ya tsora su a kanmu, masu mulkinmu, su ya kamata su duba su ce lalle wannan abubuwa su suke damunmu. To za ka ga ko'ina in kai magana yanzu in ka je ka ga in bara ce mutanenmu ne ke yawo suna bara. In ma almajircin ne yaranmu ne ke abin nan ɗin. Shaye-shayen nan iri-iri kwaya ce goskolo ne, menene solution gwata ne, menene duk yaranmu ne. To me yake kawo wannan? Idan da yaran nan suna da ilimi ko na primary school ne, da za ku ga bambanci in da suna da wannan in da sun samu zarafi na yin karatu su yi ilimi. Su kuma jahilcin nan ba shi da amfani, shi yake ƙara jan mu baya. Saboda idan baka san abin da ya rike ɗinka ba, ba da za a kace ma wane shi ne shugabanka ko shi ne wakilinku a majalisa ko ta jiha ko ta ƙasa, wani kane mana abin da ya kamata, ba za ka sani da don jahilci ya ishe ka. In da mun sani muka zo za mu tsaya mu tafasa su a gaba. Na gani one of the eastern states a gabas, suka zo suka sa wani ko House of Reps ne ko senator ne, suka ce ya zo ya gaya musu abin da ya yi, kuma ba haka ba za su dawo da shi. Guda nawa ka taɓa ji an yi mu haka arewa? dai kina bai san kalina an yi wani amma inda mutanen mu ba su da wannan jahilcin sun san abin da sun san hakkin su abin da suka zabe shi da yayin su ba za su yadda su bari ba za ku yadda ku bari yana muku irin wannan ba sai ku jawo shi ku ce zo mu gani ka zo mana za ka yi haka ga shi ba mu gani ba zai ji tsoro kuma in an tashi neman zabe ba za ku sake zaben shi ba don za ku ce ai bai mana komai ba amma a yanzu a yadda yake in sun shiga ko ma da state ma da ne a ce ko federal da kyar ake ganin su sai an zabe ya taso saboda duk waɗannan shaye-shayen da menene ni ina tabbatar maku cewa da wani shin aikin yi ne da jarinci yake sa da mutum ya zo yake maka haka sai ka bi shi kai ka yaro yana nan bai samu abin da zai ci ba ka zo ka ɗauki 500 ka ba shi ko 1000 ko 2000 zai ji ka kullum yana cin abinci yana sha yana jin daɗi zai ji ka ko kuma su zo su shafa ya ce menene su gagari iyayensu da an fara abin da duk hayaniyar bai raha ba kuma duk yara ne in kun lura da kyau za ku ga cewa duk in ana waɗannan wahalar da ake sha ƙyar ku sami ƴaƴa na manya a ciki don menene sun suna da ilimi sosai can bai kamata ba su shiga wannan gangami su kai yawo a kan titi ana koran su ƴan sanda ana bin su ana koran su ku yi nan ana kakkama su ana tura su ana kullewa banda matsalar jahilci da fatara akwai kuma addini shi addinin nan ba abu ba ne da ya kamata wani ya damu da na wani kowa ya girmama addinin kowa ba abin da zai haɗa ka fa'a da wani don yana da addinin shi daban to idan za ka tafi aljanna kai ba da shi za ka tafi ba in kuma lahira za ka tafi ba da shi za ka tafi ba kowa zai je daban Allah shi kaɗai kuma a nan ne za a sani sai mu yana mai wani da ni zai sa ka damu da addinin da wani yake yi har ma ya zo ya hana har ku fara gaba ana kashe-kashe ana yanke-yanke.
Shi ma Sheikh Dr. Aliyu ya ce
da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jin kai nake amfani da wannan dama wacce take mai kima dama wacce take mai tsada dama wacce take mai albarka dama ta wato watsa sako ko yaɗa sako na zumunci da yan uwantaka da zamantakewa da fahimtar juna musamman a inda Allah madaukakin sarki ya ajiye mu a wannan bangare na duniya kuma a wannan bangare na kasa ta mu ta Najeriya nake kira da babban murya mai kokari mu zauna lafiya zaman lafiya kamar yadda wasu kuma magana suka ce ya fi zama dan sarki abinda lafiya bata kawo ba rashin lafiya bai iya kawo abinda zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya baya iya kawowa hakika wato kasancewar yadda Allah madaukakin sarki ya yi mu wato al'umma daban-daban kabilu daban-daban addinai daban-daban wannan bai hana mu zauna lafiya bal karantarwar musulunci kullum na karantar da mu cewa bayan akwai musulmi to akwai wani wanda suke ba musulmi ba kuma akwai misalai da yawa da suka gabata a tarihi har zamanin ma'aikin mu ma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zauna da wanda suke ba wato musulmi ba tun daga mushrikai masu bautar gumaka har kuma wato masihohi duk ya zauna da su an yi zaman lafiya da tarjejeniya da zamantakewa a matsayin Allah ya kaddaro a zauna wato tare da haka ne nake kira da babban murya kwarai da gaske malamanmu da almajiranmu ɗan siyasarmu da attajiranmu da ma'aikatanmu duk Allah duk mai wata ajenda ko mai wani tunani da yake so ya amfani da wani abu don ya kawo rashin zaman lafiya ta yi kokari ya aje bal inna ma mutum bai iya cin fanasar abin da ransa yake so in ba ya bi ta zaman lafiyan ba da rashin zaman lafiya ci ba yake kawowa ga zamantakewa da addini da kuma al'umma da kowa da kuma wato komai saboda haka ina mai addu'a ta alheri Allah ya ba mu lafiya da kuma zaman lafiya da kuma duk wani abu da yake kawo abin da yake jawo rashin zaman lafiyan nan to Allah ya mana maganinsa lallai dole shugabanci ya tashi ya yi adalci kuma kowa ya cancanta a yi masa adalci a yi masa san kai da san biyan wata bukata ta kai in sun ke jawo afkawa cikin irin halayen da wato ake ciki lallai wanda Allah ya ba shugabanci ya fahimci wannan wata amana ce da Allah tabaraka wa ta'ala yake amfani da shi dan isar da albarka da sauki a cikin rayuwa duk wanda ya musguna wato ya shiga cikin halin kalakai ko ba zai wani da duniya lafiya ba kuma a cikin lahira bai samun kyakkyawan sakamako. To hakikatan ɗaya daga cikin dalilan da har yanzu muke cikin wannan hali na kanakaye wanda muke roƙon Allah ya kawo mana sauƙi shine wato ɗimbin samari da ƴan mata waɗanda suke abin takaici abin mamaki ba ɗaruruwa ko dubbai babban miliyoyi zama suke wato kana zube ba CDE ba saɗaɗa ba na ɗauka ba na ajiye dangane da wato aiki. To hakikatan dole muna kira da babban murya ga duk wanda Allah ya ɗora musu nauyin shugabanci a kowace irin marhala tamu kai tun daga kansila har zuwa chairman na ƙaramar hukuma kai har a tafi jiha a gwamnatin tarayya. Wallahi wannan aiki ne da in kun ji tsoron Allah kun sake wa 'yan ƙasa mara an kokari kuɗin da aka kasa don abubuwan an sake su don a samarwa wato talakawa abubuwan yi tuna insha Allah kuɗaɗen da ake zuwa a ta kashewa wai za a yi taro ko za a yi taro wallahi da rabin sai da alƙarta wai da an yi wani zamani a Najeriya ko a arewacin ƙasar nan wai da ba lafiya da zaman lafiya. To ɗaya daga cikin hanyoyin da za a samu a ware wannan al'amari shi ne ƴaƴan talakawa a zo a ba su aiki tsakani da Allah a ba su ilimi in an samu wannan za mu samu zaman lafiya. Fata na alkhairi ga dukkan mu Allah ya kai mana masifa ya yi mana bala'i ya dawo mana da lafiya da kuma zaman lafiya. Nagode kwarai. Assalamu alaikum.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To a gaida Ibrahim ka almasi garba. To yanzu kuma ga wannan sako.
To mai gida a dawo lafiya.
To koshin mai saurare ya san cewa haɗura a kan hanyoyinmu na hallaka bayan Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewa sama da mutane 300,000 ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura a kan hanya a duk shekara? A saboda ganin yadda za a rage haɗururruka a kan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya ƙirƙiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya.
To baban mayar Allah kare a dawo lafiya.
Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki akan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura akan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar, 7 na safe agogon Ghana da GMT.
To da fatan masu sauraron mu za su kasance da wannan shiri namu. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Daga ƴan wasan ƙwallon ƙafa ta Super Falcons ta fice daga gasaccin kofin duniya ta mata da ake a Faransa bayan da takwarata ta Jamus ta lallasa ta da ci 3 da banza. ‘Yan wasan Jamus Alexandra Pop da Sarah Debris da Leah Shula ne suka zira ƙwallayen tawagar ta Jamus. Pop ta fara zira ƙwallon farko ne a minti na 20, sai Debris ta biyo da ƙwallo ta biyu bayan minti 7 ta hanyar bugun fenalti. Bayan da aka dawo daga hutun rabin lokaci ne kuma ‘yan wasan Najeriya suka fito da ƙarfinsu. Amma duk da haka sai gashi ‘yar wasan Jamus Leah Shula ta ƙara ƙwallo ta uku a gasaccin kofin nahiyar Afirka wacce aka fara a jiya Juma'a. Sabanin abin da ya faru ga tawagar ta Super Falcons. ‘Yan wasan Najeriya Super Eagles sun lashe wasansu na farko a gasar da ake a ƙasar Masar. Najeriya ta doke tawagar ‘yan wasan Burundi ne a wasansu na farko a rukunin ba. An dai kwashe ɗaukacin zangon wasan na farko ba tare da cin ƙwallo koɗe ba, duk da cewa masu sharhi da dama sun yi hasashen Najeriya za ta lallasa Burundi, wacce wannan shi ne karanta na farko na zuwa wannan gasa. Amma bayan sauyin da kocin tawagar ‘yan wasan Najeriya Gana da Roh ya yi, sai gashi dan wasan Najeriya Igalo wanda ya shigo ba da jimawa ba ya zira ƙwallo a minti na 73. ‘Yan wasan nan Burundi dai sun yi ta kai hare-hare masu ban tsoro akan ragar Super Eagles, amma a kasu ba ta cimmarwa ba. Gabanin aje hutun rabin lokaci dan wasan Najeriya Abdullahi Shehu ya samu rauni, hakan yasa aka fita da shi a maimakon sa aka kawo dan wasa Collins Chidozi. Najeriya dai za ta kara da kasar Gini ne a wasan ta na biyu a ranar Laraba. Har ila yau a gasar ta cin kofin nahiyar Afirka a rukunin A, Uganda ta lallasa Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da cibi ba ko daya a wasannin da aka yi a yau. Daga cikin wasannin da za a kara a gobe kuma, Morocco za ta fafata da Namibia, Senegal za ta kara da Tanzania, Algeria za ta kara da Kenya, kana Ivory Coast ta gwada kaiminta da Afirka ta Kudu.
A gaida Mahmud Lalo da labaran wasanni a takaice. Yanzu kuma ga wannan sako.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka hoiwa.
Shin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye? Kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki.
Mata idan za mu zauna mu haɗu, mu zama tsuntsiya maɗaurin mu ɗaya, mu dunkule guri ɗaya, to dole wannan 35% inda ake cewa UN ta ce a bada, sai mun tabbata mun mai da shi 50% ma.
Da kare haƙƙin ƙananan yara.
Magogo yana luwaɗe da mu. Idan ya yi da wannan yau, gobe kuma sai a yi da wani.
Dangantakar mahaifi da 'ya'yansa.
Wannan magana ta Habiba. Ni isiya kuna riga na ɗaukowar raina. In zai yi da nama na sai ya bani yata.
Da rahotanni da suka shafi ci gaban iyali.
Fiye da mata da maza 4,000 ne suka yi rijista da hukumar Hizba ta jihar Kano ƙarƙashin shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da zawarawa.
Gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama.
Gaskiya mun yi baƙin ciki, mun shi zahi, mu a sunan iyaye, a sunan masu kare haƙƙin yara da mata. Yau mace a ce an raba ta da ɗanta, ko yau ɗa an raba shi da uwarshi. Ku duba ku ga wannan abu da zahi da takaici.
Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To madalla, kafin mu sallama da ku ga labarai a takaice.
Tauta da jijiyar waya da ake tsakanin Amurka da Iran na ci gaba da karuwa, yayin da Iran din ta yi gargadi daga kawsar murya cewa za ta mai da martani ga duk wani mataki da aka dauka a kanta wanda bai mata ba, a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya shi alwashin kakaba karin takunkumi a kan kasar. Yayin wata ganawa da manema labarai a fadar White House, Trump ya ce za mu kara takunkumi a kan Iran a wani mataki na hana kasar mallakar makamashin nukiliya. Ya kuma kara da cewa daukan matakin soji a kan kasar abu ne mai yiwuwa. Yana mai cewa idan shugabannin Iran suka yi watsi da shirinsu na nukiliya, tattalin arzikin kasar zai haɓaka, zan kuma zama babban abokinsu. A yau Asabar, shugaban na Amurka ya yi kira ga bakin hauren da ake shirin mai da su kasashensu da su koma kasashen nasu na asali. Makadashin daraktan hukumar shige da fice na kasar Mark Morgan ya faɗa mana ma labarai gabanin hakan cewa hukumarsu za ta tattara tare da mayar da iyalan da aka aikawa da umarnin kotu na su fice da kasar zuwa kasashensu. Jaridar Washington Post ce ta fara rawaito wannan labari, inda ta ce shirin kama bakin hauren zai mai da hankali ne akan iyalai da aka yi kiyasin za su kai 2,000 a manyan biranen kasar da bakin hauren suka fi yawan zama, waɗanda suka hada da Houston, Chicago, Miami da kuma Los Angeles. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya ce zai karbi shawarwarin da shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta bayar da matukar muhimmanci. Bayan wata ganawa da suka yi da Bachelet da yammacin jiya Juma'a, Maduro ya ce na faɗa mata cewa kowace ƙasa na da matakan da take bi wajen tafiyar da al'amuranta, amma dai na faɗa mata cewa ba zan bata kunya ba a matsayina na shugaban ƙasa.
To Mahmud, sannan da kokari da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da safe ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya haɗa mana shirin baki ɗayansa, da injiniyanmu na wannan lokaci Kate, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.